إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدرسة دعاء أولا مجلسي نا تقوى cikin majalis din mu na tafsirin alqur'ani ne girma da muke yi a cikin watan ramadan a wannan masallaci na alqur'an a wannan gari namu na Kano. Allah ya kara mu wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi baki daya. Yau insha Allah za mu tashi aya ta 40 a cikin suratul rum, aya ta 40 ce ko? Na'am. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. نعم، آية 40.
أعوذ بالله من الشيطان.
قرآني ليه تجاهي سوزام أمسى تنبيوي كماريان دا مكتابة مكيئي تنبيع تفرقو wannan tambayar yake assalamu alaikum malam, ina karatu a kasar Cyprus Turkiye, imamin mu yana yin wuturi kamar sallar maghrib sai dai a fili yake karatun raka'ar wuturin. Malam, a raka'a karshe ta wuturin in zai yi ruku'u kabbara biyu yake yi, ta farko zai yi shiru ba zai je ruku'u ba, sai ta biyu sannan ya yi ruku'u. Ya halatta in bi shi kuma ya zan yi in yi kabbara. Allah ya saka da alheri malam. Wannan kamar yadda muka sani, kasar Turkiya kasa ce da mazhabar Hanafiya suke bi, kuma kasancewarta ta kasance headquarter daula ta musulunci da kai wajen shekara kusan 350 tana mallakar duniyar musulunci baki daya. Kuma da abisar sun tafi ne a kan mazhabar Hanafiya, alƙalin alƙalai mazhabar Hanafiya yake. Haka nan ma dukkan tsarin dokoki ma da suka tashi fitar da tsarin dokoki, kundin dokoki suka yi almajalla, majalla ɗin a mazhabar Hanafiya a kai. Saboda haka a kan mazhabar Hanafiya suke. Kuma duk a cikin mazhabobin nan babu waɗanda suke wato ba su tasirantu da rashin fita daga mazhaba ba, idan ƙauli ya saba ma, idan aka samu hadisi da ya saba ma ƙaulin mazhabar irin mazhabar Hanafiya. Mazhabar Hanafiya su suka fi kowa riko da mazhabar su ko da hadisi ya saba mata. Wannan abu ne wanda yake sananne wajibi ne. Saboda haka wannan limami da kuke bi a mazhabar Hanafiya yake su dama haka suke wuturi. Wuturin su raka'a uku suke kamar sallar magriba. Ba sa yin sallama. Wuturi ya zo sifa daban-daban, kuma wannan yana ɗaya daga cikin sifofin wuturin Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma yanda ya zo a hadisin Aisha. Sai dai shi ba da raka'a uku ya zo ba, ya zo ne da wato raka'a tara. Ya yi raka'a takwas, baya zama sai a raka'a ta takwas ɗin, sannan sai ya yi raka'a ɗaya ba tare da ya yi sallama bayan raka'a ta takwas ɗin ba. To wannan zai iya zamantowa asali na wannan wuturi da su malaman Hanafiya suke yi. Amma mafi yawan wuturin Annabi sallallahu alaihi wasallam shine a raka'a biyu bai sallama sannan ya raka'a daya. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fitar da wannan shine ka'ida da aka tambaye shi a sallar dare take ce salatul layli masna masna, fa idza khashiya ahadukumul witra as-subh falyutir falyusalli raka'atan tuthiru lahu ma qad salla. Idan ya ji idan ɗayan ka ji tsoron huduwa alfajir, to ya sallaci raka'a ɗaya sai ta zamanto masa wuturi ga abin da ya riga ya sallata. To amma dai yanda su suke yi in babu laifi ka bi su, tunda dukkan mazahib dinnan suna kokari ne su san abin da yake daidai ko da kaulin su ya zama to marjuhi amma in ka bi liman ka bi shi akan yanda yake saboda haka babu laifi in ka bi su a yanda suke wuturi ya fi maka bisa ka ce za ka zauna a gida falalar yin sallar tarawih a cikin jam'i da ake samu na a rubuta maka ka kwana kana sallah ka kuce maka saboda cikin sallah a masallaci tare da liman duk da wuturin sa ya saba da wuturin sauran mazhabobi amma kabbara biyu da yake yi in ya kabbara ya shiru wannan kabbara da yake yi ta farko wanda yake yin shiru kabbara yin wuturi ce a kunuti su kunuti in za su kunuti suna yin kabbara kafin ai kunuti suna yin kabbara kafin kunuti saboda haka wannan kuma shirin da yake yi addu'ar kunuti ce shi ma babu laifi ka bi shi in ya kabbara kai kabbara sai ka karanta kunutin witr Allahumma hadini fi man hadita zuwa karshe sannan ka bi shi saboda haka babu wani ba wani abin da zai tada hankali akan wannan ka bi liman dinka a yanda yake in kuma ka samu wani limamin wanda yake yin sallah da tafi dacewa da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da suka zo na sallar dare to in ka bi shi din babu laifi wannan hankalin ka zai fi kwanciya amma ko wannan ma in ka bi ka yi wuturi kuma ka samu ladan sallah bayan liman wallahu ta'ala a'lam sannan tambaya ta biyu ce mace ce ke da ciki a unguwar da suke ta duba ba ta samu wanda za ta ciyar da shi ba sai ya zama da asuba akwai yara almajirai da suke bara sai take ba su abincin da niyyar ciyar wannan shin ciyar wannan ta yi na farko tukuna don ne za a nemi mace mai ciki za ta ce ke ciyarwa wanda zai yi mata fatawa a kan cewa ta ciyar a maimakon azumi ya yi fatawa a kan kauli mai tsananin rauni kuma fatawa ke da tsara ke hanya don haka ta dawo daga wannan fatawar wanda ba ta da ciki halinta halin mara lafiya ne Allah ya wuce halin wanda take mai ciki halinta halin mara lafiya ne kamar yadda ya zo a hadisin Anas ibn Malik al-Ka'abi cewa Allah maɗaukakin sarki ya saukar ma da mara lafiya da ya saukar ma da matafiyi shaqru salah rabu sallah kuma ya saukar ma da matafiyi da mara lafiya da mai ciki da mai shayarwa al'azmi ya saukar musu da azmi to kaga tare aka hada su da mara lafiya da matafiyi da mace mai ciki da mai shayarwa mara lafiya da mai ciki mara lafiya da matafiyi da nassin alqur'ani idan ba su azumi ba abin da yake wajibi a kansu fa'iddatun min ayyamin ukhra ramuwa daga waɗansu ranaku daban to haka dalika mace mai ciki da mai shayarwa da aka haɗa su tare bal su min babi aula su suka fi ma cancanta kan cewa su rama saboda haka abin da yake a kan mace mai ciki ramuwa ne ba ciyarwa ba ciyarwa kuma yadda muke bayani a nan fatawa ta an fi tambayoyi kwanakin baya da suka wuce wanda yake ciyarwa shine tsoho wanda ba zai iya yin azumi ba kuma a fatan zai samu karfin da zai iya yin azumi da mara lafiya da likitoci biyu masu aminci amintattu suka yi shaida cewa ba zai samu ikon yin azumi ba a nan gaba a cikin rayuwarsa saboda halin rashin lafiyarsa to wannan shine wanda yake in ma aka ce ya rama babu ma'anar ramuwa dan babu lokacin da zai rama to shi yasa kun ga hikimar shari'a sai aka ce ya tashi daga azumi ya zuwa ga ciyarwa wannan ita ce ainihin hikima amma da ana kaunar cewa zai samu waraka nan gaba to wajibinsa shine kamar yadda Allah ya ce matafiyi da mara lafiya ya ce musu fa'iddatun min ayyamin ukhra su rama a waɗansu kwanaki daban to da wajibinsa shi ma sai ya rama a waɗansu kwanaki daban amma yayin da ya zama to babu waɗansu kwanaki daban da za su zo masa da zai iya ramuwa saboda haka maimakon a ce an aje azumin a kansa gabaki ɗaya sai aka ce ya ciyar tunda a da farkon azumi farkon wajabcin azumi an ba masa habbai zaɓi ne wanda yake so ya azumi wanda yake so ya ciyar daga baya sai aka mayar da shi azumi amma duk wanda ya yi bacci kafin ya ci abinci da daddare to dore zai daga baya hawa na uku juyi na uku sai aka ce aka yi azumin cewa an ba ma mutane dama su ci daga faduwar rana zuwa hudowa alfijir dama azumi wannan marhalar ya guda uku to wanda ya zama duk cewa ba a tsammanin nan gaba zai iya azumi sai ya koma marhalar farko shine na yaciyar maimakon azumi tunda azumi ba zai yi wa a gare shi ba sai ya ciyar saboda haka wannan tambayar ta wannan bayar ta wannan bayar Allah ko wannan bawan Allah ita mace mai ciki ba ciyarwa za ta yi ba ramuwa za ta yi za ta sha azuminta in ta samu lafiya in ka haihu ta samu ƙarfin da za ta yi azumi sai ta rama waɗannan kwanaki abinda yake wajibinta ta rubuta ranakun da suke a kanta mace mai shayarwa ita ce za ta rama sannan ake tafsiri wajen dalilin shayarwarta idan ta shayar idan ta aje azumin saboda tana ganin in tana shayarwa za ta galabaita lafiyarta za ta tabu za ta rinka shiga cikin za ta rinka yin jiri tana hajijiya saboda tsotsan nono na ɗanta to a nan wajen hukunci da hukuncin mara lafiya ne ramuwa kawai za ta amma idan lafiyarta ba za ta tabu ba in ta yi azumi sai dai in ta yi azumi ta kula nononta yana katsewa yaron zai ta kuka ko ba ta da ƙarfin da za ta bashi wani abu ko ba zai karɓa ba in ta sha azumin saboda maslahar yaron don ta ci gaba da bashi nono to shine in ta tashi ramuwa za ta rama kuma tare da ramuwar ta ciyar a maimakon kowace rana a jihar mustahabbanci shi ma ba dole ba saboda ta sha azumi don maslahar wani ba don maslahar kanta ba saboda haka halinta ya fita daga halin mara lafiya an fahimta to wannan shine ainihin fiqhun mas'alar a bisa abin da yake shine mafi rinjaye waɗansu malamai sun tafi akan cewa ko da ta shayar don maslahar ɗanta ne ramuwa kawai za ta yi ba za ta ciyar ba kuma wannan shine fatawar wannan shine mazhabar Imam Shafi'i da Imam Ahmad duk da yake akwai riwaya Imam Ahmad wanda zai da mazhabar Imam Malik akan cewa mace mai shayarwa da ta sha don saboda maslahar ɗanta za ta rama kuma ta ciyar da a miskini ɗaya a kowace rana amma don dalilin tambayar da ta yi ta hususin ciyarwa ciyarwa in ta ba ma miskini ko babba ko yaro ko mace ko namiji akan kowace rana wannan ciyarwar ta yi saboda haka almajirai da take tarawa take ba su a masu bara sai ta ba su abincin da niyyar ciyarwar nan in ta mutum ɗaya ma in ta ba ma in ciyarwar ne a kanta wannan ya wadatar mata duk da yake mafiya yawan malamai kuma kiyasi da abin da ya zo na hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam na fidyatul adha a wajen aikin hajji shine wajen ciyarwar mutum ya ba da mudu biyu daga mudun nabi a maimakon rana kowace ɗaya da miskini ɗaya kamar yadda muka yi bayani amma in ya tara su ya ba su abinci suka ci ma ya wadatar kamar yadda ya zo daga ayyukan sahabbai sayyidina ali radiyallahu anhu da sayyidina anas ibn malik radiyallahu anil jami' to sai tambaya ta ƙarshe wannan yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu malam barka da yamma da fatan an yi lafiya malam akwai wani sinadari gelatin da ake yin magungunan capsule da shi to wannan na ji tambayar wannan tambayar za ta tsawo a bari sai gobe insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون
الله تعالى يقول الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم الله wato abun bautar ku wannan abun bautar naku wanda yake ci shi kadai wanda shine Allah to shine wanda ya halicce ku sannan kuma ya azurta ku sannan kuma zai kashe ku ko kuma sannan kuma yake kashe ku sannan kuma zai rayar da ku hal min shuraka'ikum man yaf'alu min dhalikum min shay shin akwai daga cikin waɗanda akwai daga cikin ababen tarayyar naku da kuke sawa da Allah man yaf'alu min dhalikum min shay wanda yake aikata daga cikin waɗannan abubuwan nan da aka ambata wani daga cikin su ko ma menene wannan ita ce aya ta biyu da Allah madaukakin sarki ya tsayar da dalili akan kadaituwarsa da bauta da cancantarsa da bauta da kuma cewar waɗanda ake bauta ma ba shi ba da shirka to waɗannan iyayen gijin ƙarya ne ba wanda ya cancanci bauta Allah ta'ala ya ambaci waɗannan abubuwa guda uku na farko halitta wannan ba wanda zai muku cewa Allah ne mahalicci wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah wallahi da zaka tambaye su waye halicce su za su ce Allah ai ba za su yi kasa da kansu ba su ce dutse ne ya halicce su ba za su taba cewa gunki ne ya halicce su saboda a cikin wannan akwai wulakanta kansu akwai nuna kan cewa matacce ya za a yi halicci rayayye saboda haka Allah shine wanda ya halicce ku sannan ya azurta ku tun kuna cikin ciki ka duba yanda Allah yake azurta dan tayi a cikin mahaifiyarsa yake sanya shi yake ci daga cikin duk abin da take ci har yana kaiwa ma idan ta ji yunwa ba ta komai ba za ka ga yana ta motsi wato shi ma ya ji yunwa a bashi wane ne ya fitar da wannan tsari a yanda yake azurta shi a lokacin da bashi ba zai iya kuka ba ba zai iya hayaniya ba zai iya wani abu ba da yunwarsa sai ita ta ji yunwa akwai kun san yaro wanda yake mai haɗama tun yana ciki daga taki zai janye sai yunwa ita ce take yi ba motsin ne zai sa ta ci abinci ba ita ce za ta ji yunwa to ka duba yanda Allah maɗaukakin sarki ya yi wannan tsari sannan kuma ya azurta ku bayan an haife ku ana haihuwan ku babu wani training da za a yi ma yaro ana sa masa nonon uwar sai ya sa masa soso ba tare da an koya masa ba tare da wani training ba sai ya kama soso kuma nonon da kafin ta haihu a kafin yake babu komai amma daga ya fara soso sai ga ruwan nono ya tofa ruwan nonon nan ba ta da wani abu wanda ta yi wajen sana'arsa madarar da ake ba ma yara suna sha har yanzu su kansu likitoci suna cewa babu kamar nuna mahaifiyarsu duk abin da ke cikinta da duk sana'a ka duba ka ga masana'antar nono masana'antar madarar yara da abincin yara akwai wani yaron da ba zai karɓi madara ba sai an je Saudiya za a siyo madara sai an kashe ɗaruruwan dubbai na naira kafin a siyo madarar da zai sha amma ka duba wannan wadda take a cikin ungurmin ƙauye tuwon dawa take ci bata san ta yi abin in ta zo karyawa ga ari mai wuta biyu take karyawa babu wani abu mai ni'ima amma sai ka ga nonon da yake fitowa daga wajenta ga abin da yake ciki na sinadarin rayuwa shine abin da yake fitowa daga cikin mai karin kumallo da dankali da kwai da madara da wane ne duka Allah ya yi wannan sinama to Allah ne yake wannan sannan da kuka girma kuma ya azurta ku duk wa'ata ku duk abin da kuke bukata Allah maɗaukakin sarki ya ba ku a nan duniya babu wani abu da za a ce sai an je duniyar wata za a kawo muku kuci duk a nan kuke ci to sannan kuma ya ɗauki ya kashe shi yake kashewa tunda ya sanya kowa ya san cewa tunda ya ga kowa sun ya tashi mutuwa yake ya san shi ma zai mutu to shi ne yake kashe ku ba wani ne yake kashe kowa ba wani ne yake mutum yake matar da mutane ba illa Allah sannan kuma ya rayar da ku wato sannan domin wannan dalili ne shi kansa akan yayi waɗannan guda uku dalili ne akan cewa zai rayar tun da yayi wannan ba tare da sa hannu wani ba to wanda abinda ku yace shi zai yi din shi ma sai yayi shi saboda haka zai rayar da ku to akwai daga cikin ababen bautan ku wanda yake akwai wani daga cikin abokan bauta waɗanda suke shuraka a ku da yake aikata wannan da yake aikata daga cikin waɗannan wani abu amsa shi ne babu Allah ya kira su shuraka uku halin shuraka iku daga cikin ababen tarayyar naku wato ku ne kuka mayar da su shuraka amma a hakikatan Allah ba shi da shariki wato a duk riyawarku a cikin shuraka din naku akwai wanda yake yin wannan wato wannan kamar ibara ce da Ibn Ashur ya kawo kisar a Khalid ibn Sa'id da Amr ibn Ma'di Karim Amr ibn Ma'di Karim ya tashi a wani taro na taron Larabawa a wajen garin Kufa sai ya rinka ba su labarin irin harin da ya kai da irin yakokin da ya kai har cewar ya kai yaki zuwa ga wato raquman Banu Nahal kuma sai jagoran su jarumin su wanda ake ce masa Khalid ibn Sa'id sai ya fito sai ya gama ya hada da shi shi ma ya kashe shi ya kashe Khalid ibn Sa'id a cikin wanda aka kashe to kuma sai ya zamanto yayin da yake bada wannan labarin Khalid ibn Sa'id yana cikin wanda ake fada ake ba su labarin sai yace masa mahalan ya Aba Thawr qatiluka yasma'u yace saurara yayi a hankali kai Abu Thawr kunyar sa kenan wanda ka kashe din yana jin ka saboda haka kaga ya tabbata makaryaci kenan ai wani kaga yace masa wanda ka kashe ai wanda ka kashe ariyawarka kan cewa ka kashe Khalid to ba shi ka kashe ba to kamar wannan ne ariyawarku shuraka'u ne amma su ba shuraka'u bane dan Allah ba shi da shariki to shi yasa sai Allah yake shuraka'u akwai daga cikin shuraka'u ku kuma akwai gwanin tallarci a cikin wannan sura a cikin wannan aya inda Allah ta'ala yake hal min shuraka'ikum man yaf'alu min zalikum min shay min aka maimaita ta sau uku kuma kowace da ma'ana daban min shuraka'ikum wannan nun ce bayaniya a cikin waɗanda kuke cewa su ne abokan gabanku wato su abokan gaban naku wanda kuke cewa su abokan tarayyar naku da kuke cewa su abokan tarayya ne akwai man yaf'alu min zalikum min litab'id akwai wanda yake yin a cikin bangaren waɗannan abubuwan wani abu min shay'in ko ma menene wannan min din ta ƙarshe wato min ce wanda ake ce maza'ida wanda take zuwa li mubalaghatin nafi domin isa matuƙa wajen korewa to wannan gwaninta sai alqur'ani lafazi ɗaya aka maimaita shi da ma'ana daban har guda uku to wannan irin wannan zubi shine irin wato gagarba dan alqur'ani da wani bai ke kawo shi ba duk gwaninta larabawa Balarabe idan ya ji wannan in ya ji wannan wato sai ka ji ya lashe baki saboda daɗin maganar wannan azanci har ina ya ga an yi amfani da kalma ɗaya azibi daban har guda uku to ma'ana Allah maɗaukakin sarki ya ce daga cikin abokan tarayyar naku ba wai wanda yake yin bigga baki ɗaya abinda aka ambata ba wani abu komai ƙanƙantarsa daga cikin wannan akwai wanda yake yi akwai wanda yake halitta akwai wanda yake shine yake azurtawa a wani yayi daga cikin yayin rayuwar dan adam in ma ba ya azurta ba a cikin dukkan rayuwar tasa ko ko akwai wanda yake kashewa ko akwai wanda yake da yake bugar tsirge ce shine zai tsayar bayan mutuwa babu to sai da wannan ya tabbata sai Allah ya karkace kansa da kansa yace subhanahu wa ta'ala amma yushrikun sarki ya tabbata a gare shi wato ya tsarkaka kuma ya ɗaukaka daga abinda suke tarayya da shi a cikin bauta Allah ya tsarkake kansa domin shi kadai ne yake yin wannan ba wanda ya isa yi to shi Allah jalla wa'ala tsarkake shi yana daga cikin yabo a gare shi kuma ba wanda yake son yabo irin Allah to wannan shi ne ma'anar tasbihi tsarkake Allah domin ita ce kalmar da tafi komai gaskiya don ku Allah maɗaukakin sarki ya tsarkaka don babu wanda yake abin da yake ba wanda ma yake da'awar cewa yana yin abin da Allah yake yi to dan haka ya cancanta a tsarkake shi kuma a ɗaukaka shi gaba da dukkan abin da bai dace da shi ba shine a sanya masa kinnai a cikin wannan ibarar akwai istintaji na mamfiti na wato yanda tunani ne kake yake tunani mukaddima biyu ce aka fada cewa ta farko Allah madaukakin sarki yace wato Allah shine yake halitta shine yake azurtawa shine yake kashewa shine yake rayarwa wannan ba wanda zai musu hatta shura masu shirka sun san wannan wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah wan sun ka kalbe ko ahli shirk zasu ce Allah to wannan mukaddima ɗaya ce mukaddima ta biyu akwai daga cikin shuraka wanda yake wani abu daga cikin wannan amsar shine babu to in ku haka ne babu wani daga cikin shuraka wanda yake abun bauta wanda shine maksudi ai ba wani daga cikin sharikai da kuke yin shirka da su da Allah wanda yake cancantar bauta wato ba wani wanda yake Allah domin Allah shi yake waɗannan abubuwa kuma babu wani daga cikin gumakanku da yake ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa dan haka babu ɗaya daga cikin gumakanku da yake shine Allah wanda yake shine maksudi wannan shine logic kenan mukaddima biyu sannan sai ka fitar da natija wato Allah shine yake waɗannan abubuwa babu wani daga cikin shuraka'u ɗinku da yake ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa dan haka babu wani daga cikin shuraka'u ɗinku da yake shine Allah wanda yake shine matluq to Allah madaukakin sarki ya tsarkake kansa da wannan wanda shine maksudin tauhidi tsarkake Allah kuma fadarsa akwai nada kace subhanahu wa ta'ala amma yushrikun sarki ya tabbata a gare shi kuma ya daukaka ga barin abin da suke tarayya da shi qira'ar wa hamd da kifai shine subhanahu wa ta'ala amma tushrikun sai ake intifati wato kamar ba da su ake magana ba ana bada labarin ne kamar wato da su ake magana a cikin qira'ar jumhur da su ake magana amma da aka tashi tsarkake Allah sai zama to kamar ana bada labarin su ne sarki ya tabbata ga Allah ya daukaka ga barin abinda su waɗannan wanda aka fuskanta da tambaya suke shirka da shi da Allah sai zama to kamar fadakarwa ne akan cewa gashi nan an sanya su a kwandon shara su ba komai bane suna yin abinda dukkan mai hankali bai dace yayi ba to sannan Allah ta'ala yace
wa haran fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liziqhum ba'd alladhi 'amilu ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل في رموز الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين معكم وجعك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين
Allah jalla wa ala yake zahara al-fasad fi al-barr wal bahr barna ta bayyana fi al-barr atudu wal bahr da kuma a cikin teku bima kasabat aydin nas saboda abinda hannuwan mutane suka tsorurta li yuziqahum ba'd alladhi amilu sai yake dandana musu sashen abinda suka aikata la'allahum yarji'un saboda ko sa dawo ya zuwa ga tafarkin gaskiya wannan Allah madaukakin sarki ya ambata a cikin wannan ayar abinda yake zai yi wa'azi da shi bayan dalili da tabbata da ikrarin da tabbatar da batan shirka da kuma wato kafa da tabbatar da kadaituwar Allah da dalilai waɗanda suke na fitra to sai Allah madaukakin sarki kuma ya fuskanci yi ma mutane wa'azi wa'azin shine bayyana mumunan natijar shirka tukuna cewa barna ta bayyana a ban kasa akan tudu albar shine tudu abin da yake ba teku ba wal bahar shine teku wato barna ta bayyana a ko ina a cikin duniya saboda ne bima kasabat aidin nas saboda abinda hannuwan mutane suka tsoruwarta menene abinda hannuwan mutane suka tsoruwarta suka aikata shine shirka da karyata manzannin Allah garin haka barna ta bayyana wato barna ta bai barnar da take kan tudu shine kamar wato fari da rashin albarkar amfanin noma da tashin hankali da face-face da yawan fashe-fashe da takurar arziki da cututtuka wanda da ba a san su ba barna a cikin ruwa kuma da ambaliyar ruwa da yawan iska mai tashi ta zo ta rinka sanya mutane suna halaka da yawan nitsewa a cikin teku da kuma mutuwar dabbobin teku mutane su tafi su abinda da za su yi su in suka sanya ko in suka sanya ko masu nan da nan kaga ta cika yanzu ba sai kaga aje ayi na kwana da kin za a samu kifi guda daya duk wannan Allah yake ya bayyana to wannan labari Allah yake bayarwa akan abin da ya afku ba wai akan abin da zai afku ba abu ne wanda yake ya riga ya afku wato sanadiyar abin da mutane suka aikata shi yake kawo karna a bayan kasa amma Allah ya yi halittar duniya din nan da salaha da isa da albarka da kyakkyawan tsari da wadata mutane su suka gurbata duniya saboda abinda suke aikatawa yanzu abinda muke fama da shi na gurbatar yanayi ai saboda abinda muka aikata ne ko wannan satin kwana biyu ko uku da suka wuce ranar Litinin an yi taro na United Nations cewa lallai fa a ɗauki mataki abinda ake hasashe na wato dumamar yanayi dumamar duniya da aka ce dole kar a bar dumamar duniya ta karu da digiri 1 da rabi daga nan zuwa shekara ta 2030 to hanyar da aka dauka za ta wuce kuma barnar da za ta biyo baya a ban kasa yawa gare ka yanzu mu kanmu muna fama da wannan yanzu da yaushe kake jin kogin Hadeja a ce duk shekara sai yayi ambaliya ya halaka shinkafar mutane ya halaka kauyukan mutane da gonakin mutane watakila sau ɗaya a cikin shekara goma irin wannan ya faru amma yanzu kusan duk shekara abin nan sai ya faru mu da sauki ma ambaliyar ruwan da ake mana in ka ce za ka kamanta da sauran ƙasashe kuma babu bambanci da waɗanda suka ci gaba da waɗanda ba su ci gaba ba kwanan nan aka yi ambaliyar ruwa a ƙasar Saudiya a ƙasar Jidda a jikin a garin Jidda motoci suka rinka tafiya kamar kwali haka mota ta rinka tafiya akwai ɗan uwan baffana wanda sai da ya awa tara a cikin ruwa yana zaune a cikin mota ruwa ya shigo masa har gwiwarsa awa tara a Jidda irin wannan ya maimaito a Makka wurin da za a zamanto da ba a ruwa amma ambaliyar ruwa iri-iri take ruwa kuma ka duba ƙeƙashewa da rashin albarkar abinci yanzu yaushe rabanku da kuka tafasa a cikin gari kun san tafasa? Kun taɓa ganinta? Wanda suka je gona sun taɓa gani amma wa ya san tafasa a cikin gari? Da a cikin gari cike suke da tafasa bayan garin ma ba ko'ina ba bayan garin ma ba za a ganta ba don an ci ne da sai in talauci ya yi talauci bukata ta yi bukata shi ne za a yanko ganyen tafasa a yi dambu da ita tsorawa yanzu kuna ganin tsorawa kauyen ma ina kake ganin tsorawa a kauye sai ka saya yanzu sai ka saya da ba a san a kai tsorawa ba a sayan ta irin su zogale din nan ba a sayan sa yanzu ya yi daraja kwarai da gaske to Allah ya zara albarkar da muke ciki duk wanda ya san wannan duk wanda ya ga wannan zai san cewa hakika akwai wani abu da ake kira albarka wanda yake yanzu babu shi to kuma wannan a wato shine ma'anar da Allah madaukakin sarki yake ambata mana anan cewa barna ta bayyana a bankasa sanadiyar abinda mutane suke aikatawa kuma wannan Allah yace li yudhiqahum ba'd allazi amilu wannan lam din lamul aqiba ce tana da ma'anar fa ay fa yudhiqahum ba'd allazi amilu sai yake dandana musu sashen abinda suka aikata ba wai sakamakon duk abinda suka aikata ba kamar yadda Allah ta'ala yake cewa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir abinda duk kuka aikata saboda abinda hannuwanku suka kururta ne kuma yana afuwa kan da yawa ai ka ga wato in mummunan da yake samun bayin Allah yake samun talikai a yanzu a nan duniya sakamako ne na kadan da wani bangare daga cikin ayyukan sauran ku yana lahira wal azabul akhirati ashadd wa abqa haka Allah yake azabul lahira ta fi tsanani ta fi dawwama kamar kuma yanda Allah madaukakin sarki yake cewa lahum azabun fil hayati dunya wal azabul akhirati ashadd wa ma lahum min Allah min wa suna da azaba a nan rayuwar duniya sannan azabar lahira ta fi tsanani to wannan sunnar Allah ce cewa idan mutane suka kirkiri fajirci to Allah zai nuna musu natijar fajircin su a cikin rayuwar su a cikin kewaye da su a cikin yanayin su a cikin tsarin su amma Allah asalin halitta yayi halitta da tsari wanda ba wani abu ne ya fata ga wannan tsarin ba illa dan adam da hadamar dan adam yanzu saboda hadamar masu kamfanin yin kayan katako gadaje da kabur da sauran su kullun suna cikin saran bishiya dan a samu katakon da za a yi fiye da bukatar dan adam sai ka je ka ga kamfanin da ake yin katakon wani sabon style ya zo an ɗauki sauran gabaki ɗaya an je an jibge su a cikin wani store daga ƙarshen ta zuwa za a yi a ƙona su saboda ana ganin aka sayar da su sababbin da aka yi wanda suke na style ba za su samu kasuwa irin waɗannan irin kasuwar da ake so ba ɓarna ɗan adam gwani ne wajen yin ta sannan kuma ga asalin sakamako da yake zuwa daga Allah jalla wa'ala dalilin fajirci يا ذو أتكين حديث قتادة بن ربعي الأنصاري قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي إن العبد الفاجر إذا مات يستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواء باوى وتباوى فاجر فاجر من يتابع الله إذا يموت تباي دكتا وتدونيا بسنة متواجدة جريش والشجر والدواء بالبشوي ده دبوبي بحوتاوا تيجي ده فاجر تو me yasa idan ku akai in fajirci yayi yawa ba zai zaman su sauran halittu da bayi da kasa da bishoyi da dabbobi duk ya zaman su suna cikin tsaggama da matsi saboda fajircin fajirai ko kuna jin yanzu irin wannan sanan fajircin da aka fito da shi namiji yana auren namiji mace tana auren mace kuma su dauki yara ƙananan yara ce za su raine su a gida irin wannan zalincin da ake ma yaro yaya yaro zai taso ko da shi maraya ne a taso da shi a gida wanda zai ga mace a wajen gidan kamar uwarsa ya ga namiji a gidan kamar ubansa kamar yadda sauran yaran halittar ɗan adam suke da su kansu waɗannan fatattun da suka zo suka ratse suka je suka haɗe suka ce wai su za su zaman tare zaman wai soyayya namiji da namiji su a haka aka taso da su a gida aka taso da su da mace da namiji da uwa da uba irin wannan ɓarnar da take faruwa irin wannan fajircin kuna tsammanin halittar Allah gabaki ɗaya ba ta kuka daga wannan fajirci to gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana da wannan ma'ana fajiri idan ya mutu haka nan halitta za su hutu a gare shi kamar yadda ya zo a wani hadisin wa an wuce da wata jana'iza manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da jana'iza guda biyu yace mustarihun wa mustarahun min me samun hutu da wanda ake samun hutu daga gare shi shine yayi bayani da sahabbai suka tambaye shi yayi bayani shi wannan wanda yake mai samun hutu bawan Allah ne salihu wanda mutuwa hutu ce a gare shi ya huta da zaman gidan duniya domin ga wanda zai shiga ni'imar Allah da rahamar Allah mutuwa hutu ce a gare shi tunda tun a rayuwar kabari zai rinka samun kanshin aljanna da iskar aljanna saboda haka mutuwa hutu ce a gare shi mustarahun minhu kuwa shine fajiri wanda dukkan dabbobi suke cewa Allah ka nisanta aka hutar da mu daga gare shi ka hutar da mu daga gare shi to sakamakon barna kenan a bayan kasa kuma Allah cikin rahamarsa baya yin sakamako akan dukkan barnar da ake yi bal ba'dal ladhi amilu to Allah yake yana yi ma mutane wato yana dandana ma mutane sashen abin da suka aikata la'allahum yarji'un ko sa dawo wato har yanzu dai nasani har yanzu nasani kamar bawa ne da ya gudu daga sayyidinsa idan ya dawo sayyidin sai ya karbe shi to nan ma sai Allah ce la'allahum yarji'un dan su dawo domin shi Allah tawwabu ne mai karbar tuba ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi Allah ya fi farin ciki da tuban bawansa fiye da ɗayan ku yana da taguwarsa wanda a kanta akwai abincinsa da abin shansa sai ya kwanta a ƙarƙashin wata inuwa yana sannan yana cikin sahara wanda babu wani wanda yake ya tsani a wajen babu wani makhluki a cikinta sai ya samu bishiya ya kwanta yake shimbiɗa yana bacci sai ya farka sai ga shi taguwarsa ba ta nan ta tafi ya neme ta ya rasa da abincinsa da abincinsa duk yana kai bai san kuma inda zai same ta ba yana cikin wannan ishi ya ishe shi da yunwa sai ya sake komawa gindin wannan bishiyar ya sake kwanciya yana bacci in ma mutuwar ce ta zo ta same shi a cikin bacci yana farkawa sai ya ga ga taguwarsa nan ta zo ta tsaya a gabansa ta dawo to Allah farin Allah murnarsa da tuban bawansa ya fi murnar wannan saboda haka Allah so yake mu dawo gare shi kamar bawan da kamar dabbar mutum da ta bata da ta gudu ta dawo to shi yasa Allah yake dandana mana waɗannan azabu waɗannan musibu irin wannan barna don koma dawo waɗansu daga cikin malamai sun fassara al-fasad da cewa shine shirka wato shirka ta bayyana a bayan ƙasa wato sanadiyar barna da take faruwa a bayan ƙasa shirka to kuma ba mamaki saboda cikin ayyukan da bani adam suke tsururta suke aikata ma kansu ba mugunan aiki kamar shirka da Allah domin shi ne babban zalunci abinda yake za ka yi ma Allah ka hana Allah ka je ka yi ma wani Allah ko kuma ka yi ma Allah tare da wani to sannan Allah maɗaukakin sarki ya ce qul siru fil ard ka ce musu ku yi tafiya a bankasa ce ne musu ku yi tafiya a cikin ƙasa fanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qabl ku duba ku ga yaya karshen waɗanda suke a gabani ya kasance wato domin ku shaida ku ga gaskiyar wannan abin da Allah ya faɗa na baharar fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydina ku duba ku gani waɗanda suke gabata Samudawa da Adawa ku duba ku ga yadda Allah ya halaka su ga gininnukansu nan ga gidajensu nan a bayyane kuma kun sani riwaya ta zo muku kuma wahayi ya tabbatar muku kan cewa sun bauta ma sun rinka shirka da Allah sun ƙaryata manzon Allah da aka turo musu saboda haka gashi nan Allah ya halaka su amma ya bar garuruwansu don su zamanto shaida cewa an yi waɗansu mutane a nan ga irin abin da suka gina ga irin abin da suka yi amma ga irin barnar da suka yi a bayan ƙasa barna ta zo ta same su Allah ya ɗanɗana musu sashen abin da suka yi saboda haka ku ma ku duba ku gani ku ga yaya akibar daga akibar waɗancan ku ji tsoron abin da zai same ku in ba ku bar shirka da ƙaryata manzon Allah ba Allah ya ce dangane da su waɗannan ya ce kana aktaruhum mushriki mafiya yawansu mushrikai ne mafiya yawan mutane shirka suke yi a bayan ƙasa wato kamar yadda kuke shirka su ma haka suka kasance suna yin shirka to shirka mai ta tsinana musu barna ta bayyana a gidajensu a garuruwansu amma tekun da suke shiga saboda abin da suke aikatawa na shirka don haka shirka ba za ta kai su ko ina ba Allah ta'ala yace a wani waje Allah ta'ala yace a cikin suratul naml fatilka buyutuhum hawiyatan bima kasabu ga gidajen su nan wofantattu saboda abin da suka aikata babu kowa a ciki waɗanda duk Allah ya halakar da su din to tafiya a bayan kasa tana sa mutum ya gane wannan wannan ya nuna cewa mutum yayi tafiya a bayan kasa da irin wannan niyya wato tafiya ce wanda take zaka kawo masa alkhairi tafiya da irin wannan niyya tafiya ce ta ibada tafiya ce ta ibada dan idan yayi nazari yayi tunani yayi bincike yayi lura yayi izina wannan zai kara masa imani to sai Allah ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam fa aqim wajhaka lid-dini al-qayyim to dan haka wato saboda saboda wannan narko da aka yi ma masu ƙaryata annabawa da kuma wannan tabbatarwa da aka yi na butlani na ƙaryata addinin shirka da cewa babu abin da yake haifarwa in ban da ɓarna a bayan ƙasa to kai ya rasulullah ka tsayar da fuskarka akan addini miƙaƙƙe shine inda can Allah ta'ala yake fa'in wajhaka lid-dini hanifa nan kuma sai aka ce zalika dinul qayyim a can to nan sai aka ce wannan addini da tsokar ni kake to ka tsayar da fuskarka akan sa ba sake mene ta fitra ba saboda an riga an fade ta a can sai dai aka sake aska da aka sake karfafa wancan umarni cewa yayin da batun shirka ya bayyana a gare ka da kuma barnar da ke zuwa tare da shirka to kai ka tsayar da fuskarka akan addini ni kake ذلك من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله تنكفر رانا تزو وندا باب مي اجيتا باب مي اجيوا غريتا دغا الله وات باب مي حنا زوان باب مي حنا الله تاشن القيامه باب وندي يتي حنا الله تاشن القيامه كما يند باب وندي يتي حنا الله دوكر ري يايين دا ري يزو يايين دا ري يزو متوا كنا غني متين ينا وانت حين اذن تنظروا ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين كنا غني اي كو ام متوا تزو هكذا نزان اشي اكراو سو اكرا لي كتوشي هكذا سو غباكي اي تكيوي غبا يد ذات في دي في جراف كرا تو ونن idan mutuwa haka take to haka ma ranar alkiyama take yawmun la maradda lahu min Allah babu mai ije ta daga Allah babu mai ce ma Allah karfe tashin alkiyama to kai ka tsayar da fuskarka tun kafin wannan rana ta zo wannan rana Allah ta'ala yace yawma idin yasaddaun a wannan rana take darewa jama'a biyu fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir jama'a ɗaya tana cikin aljanna jama'a ɗaya tana cikin wuta kamar yanda ya gabata muka ce wai cikin tafsirin ayar wa yawma taqumu sa'atu yawma idhin yatafarraqun rabuwar kawai akan muni akan imani ne da kafirci ba rabuwa za a yi a kasa kasa ko gari gari kuna ganin irin rayuwar irin rabuwar da ake lokacin wasan olympics ko lokacin wasan kwallon kafa yanda za a zo a yi faris kowanne kasa da tutar su zo suna wucewa ko kowanne team da team din tutar kasar su to ranar alkiyama darewa za a yi jama'a zuci kau muminai da kafirai sai dai su kansu kafiran to jama'a ce salo a wasiqan ladina kafaru ila jahannama zumara ai jama'a kowace jama'a da irin fitsararsu da irin kafircinsu da irin jagoransu na kafirci haka za su yi amma dai darewar da za a yi biyu darewa ce tsakanin muminai da kafirai a cikin wannan ayar akwai nuna cewa yayin da farna ta bayyana a bayan kasa mafita fa'in wajhaka lid-dinil qayyim ta tsayar da kanka ta tsayar da fuskarka akan addini ba tutar ma'ana abin da zai tsayar da kai daga farnar da ke bayyana a bayan kasa saboda haka kasashen musulmi yayin da ake ta tashin hankalin wato dumamar yanayi da irin abin da canzawar yanayi yake faruwa su tuna da wannan ayar fa'in wajhaka lid-dinil qayyim wannan ayar ta zo bayan zaharar fasadi fil barri wal bahr majani da kuma ikma da kariya da aminta daga wannan barnar mu tsayar da kanmu akan addinin gaskiya tsayar da kanmu akan addinin gaskiya shine zai sa wannan barnar da muke yi directly mubasharata na yin abin da bai dace ba shari'a ba za ta bar mu yi ba haka dalika barnar da take zuwa jaza'an wifaqa daga Allah sakamako akan abin da muke yi da yake dandana mana tashin abin da muke yi to Allah madaukakin sarki zai ije mana wannan barna sai dawo mana da wannan albarkar ta mu kamar yanda Allah madaukakin sarki yake cewa ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض داود أن سكي متانا الكريتو سني إيماني سنجد وران الله والله دا من بوئي مصع البركتو الله تيتي البركتو ساقانوا وأن دا فسك كرية من ذنو يتي فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء دا سكي بر أبن دا أكي مصوى أزيد الشيسي مكا بوئي مصع أوفر كوميس wannan kofar koman da aka bude sai mutane suka dauka kan cewa wannan wato yalwaci ta zo daga Allah bakan kuma halaka ce ba kamar yanzu ne yanda Allah ya bude komai hanyoyin arziki suka daga tsara buduwa amma a cikin arzikin nan a ciki muke halakar da kanmu yanzu jiya naji mutum wajen guda 2000 sun ce binciken da ake yi akan artificial intelligence mashin wanda suke tunani kamar dan adam da ake tayi nan ne a dakatar da shi saboda wannan abun abin da zai kai mai zuwa ga halaka zai halakar da bani adam baki daya abin da suke fada kenan jiya sun rubuta takarda jiya tafsirin din al-jazira take hadda wannan dai daga cikin shahararrun kafirai wanda yake inkarin tashin al-qiyama Elon Musk hadda shi a cikin wanda suka rubuta takarda to shine fatahana alaihim abwaaba kulli shay Allah ya bude musu kofar komai gashi nan Allah ya ba ku ga yadda za ku yi da kanku to idan muka ji tsoron Allah muka kama to abinda Allah zai bude mana albarkatu ne ita albarka babu dana sani a cikin ta babu abinki a cikin albarka sai dai ni'ima kawai babu ni'ima to sannan Allah ta'ala ya kare mana wa'adi yace man kafara fa alayhi kufru wanda duk ya kafirta sakamakon kafircinsa wato yana kansa shine wuta shi zai je ya shiga saboda haka ma wanda zai ce kamar yanda shi Elon Musk yake cewa da aka kira shi wayya musulunta yace idan dai azaba ce ai ba ni kadai za a yi ba na yadda in kasance cikin waɗanda suke cikin azaba to bai san azabar duniya bai san azabar lahira ba azabar lahira ko kai hakuri itlauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaykum walan yanfa'akum al-yawma idh zalamtum annakum fil azabi mushtarikun a wannan rana in ji Allah kamar wato Allah yana cewa irin waɗannan kafiran Allah ya san da su ya san za su faɗi wannan ba zai amfane ku ba a wannan rana cewa yau kun yi tarayya cikin azaba babu zancen mutuwar yawa kaka a cikin azabar Allah dan ganin wani yana cikin azaba wai har ka ce to an yi tawa da sauki ina babu wannan ba azabar Allah abinda fa Allah sai yake yayi shi ne dan ka azabtu in Allah yake ka azabtu sai ka azabtu saboda haka sai Allah ya mana wannan azab man kafar fa alayhi wanda duk ya kafirta kafircinsa ukubar kafircinsa a kansa take wa man amila saliha wanda kuma duk ya aikata kyakkyawan aiki fali anfusuhum yamhazun ga kawukan su suke yin shimfiɗa suna shimfiɗa ma kawukan su ne kun ga yanda aka faɗi kyakkyawan aiki akan matsayin shimfiɗa shimfiɗa ne gare ka a cikin kabari kai tun a nan duniya kyakkyawan aiki shimfiɗa ne a gare ka dan zai hutar da kai sallan nan ni'ima ce za ta hutar da kai daga tashin hankalin rayuwar duniya sannan nan za ta ba ka kamarina imanin nan zai kare ka daga shaitanu da iblisai da ƴan dabo da malaman ƙarya da ƴan tsubu da wanda za su sanya ka kaje ka halakar da kanka daga baya ka zo kana nadama saboda haka kyakkyawan aiki shimfiɗa ne ballantana kuma a cikin kabari yanda kyakkyawan aikinka zai zama to shi ne abokin zamanka da lokacin tashin alkiyamarsa wanda rukun amanarka da kyawawan ayyukanka su ne za su tsare ka a cikin sirati daga fadawa cikin halaka sannan kuma in ka shiga cikin aljanna da kyakkyawan ayyukanka shi zai tantance irin matsayin da za a kai ka ita dai shiga aljanna da rahmar Allah ce amma in ka shiga matsayin da za a baka irin gwargwadon ayyukan da ka aikata sannan Allah ya ce liyajziyal ladina amanu wa amilus salihati min fadli wato Allah domin zai saka ma waɗanda wato suka yi imani suka aikata kyawawan ayyuka daga falalarsa wato tafaddulan ba cancanta bace tafaddulan falalaki Allah yake saboda daga abinda ma ba kai ba Allah zai baka sakamako abinda ma ba kai ba Allah zai baka sakamako tunda in kai ba daidai waje da zai baka ba sai ya rubanya maka in kai daya sai ya rubanya maka akalla abinda zai rubanya maka 10 har zuwa 700 ila masha Allah innahu la yuhibbul kafirin lalle shi Allah baya san kafirai Allah baya san kafirai saboda butuncin su domin duk wanda yake kafirci to ainihin shine butulu shi ko butulu ne yin butunci to babu wanda wato ba a san mu'amala da shi irin wanda yake butulu hatta a cikin kafirci wato in suka ce maka wannan mutumin ne an ingrate ungrateful wato ba butulu baya godiya to sun san cewa nan ba wanda za su yi mu'amala da shi ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yashkurullah man la yashkurunna wanda baya gode ma mutane to baya gode ma Allah to ballantana mutumin da har ya tabbata cewa shi sifarsa rashin godiya ga Allah domin shi ne sifar kafiri sifar kafiri rashin godiya ga Allah don babu wanda ya masa ni'ima irin Allah to idan yayi inkarin ni'imar Allah yace shi wannan abin da ya same shi na ni'ima da iyawarsa ne da ilminsa ne da gwanintarsa ne da sa'arsa ce to wannan hakika shi ne butulu wanda ya butulce ma Allah to hakika kowa ma zai butulce masa domin akasin daidai yake kamar yanda wanda baya godiyar Allah baya gode ma Allah to wanda baya gode ma Allah ba zai taɓa gode wa mutane ba shi ne ma ya fi cancanta ya zama to bai gode ma mutane ba to Allah ku baya san wanda kike kafirai marasa godiya ga Allah kuma shi kafirci yayin da Allah ya ce baya san kafirai bi ma'ana wato baya wato zai musu hukuba wato hukuba Allah yake musu dan haka abin da yake ije hukubar Allah a bayan kasa imanin masu imani domin Allah baya san kafirai saboda haka albarkar da muke samu a kasa irin wannan ta Najeriya da muke hada da musulmi da kafirai imanin masu imani shi ne yake ije mana hukubar Allah amma da za mu wofantar da za mu wofantar da Allah Allah ya kiyaye mu Allah ya mana sutura to hukuba haka za ta zo buɗe a kanmu saboda haka mu ci gaba da riƙe Allah mu ci gaba da riƙe imanin da Allah da imanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin shimfiɗa muke maka mu shimfiɗa ce tun a nan duniya kuma haka za mu je mu samu wannan shimfiɗa a cikin kaburburan haka kuma za mu samu shimfiɗa bayan tashin alkiyama Allah madaukakin sarki ya ba mu rabu Allah ya shigar da mu cikin rahamarsa subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk